coronavirus ko COVID-19 coronavirus a mahangar musulunci hutuwa ta biyu da sanin sha Allah wannan rubutun zai game dukkan matsalolin da suka rataye da coronavirus a yanzu a mahangar musulunci za mu tattauna akan ita cutar da sauran annoba irinta mahanga ta farko Musulunci ya koya mana cewa masifu irin su wannan virus din mu mutane ne muke jawo su da ma'anar mu izini bai da Allah zai sako mana da annoba ko wani tsanani don su zamo narko da izina ko kuma da ma'anar dan adam ya kirkiro abin da zai wahalar da yan uwansa mutane ko wani yanki ko gunduma da sauransu wannan a bayyane yake alqur'ani mai girma inda Allah madaukakin sarki yake faɗa sura ta 42 surati shura aya ta 30 ma'ana duk abin da ya shafe ku ya koyi same ku na musiba to sakamakon ta dangane da abubuwan da hannayenka suka tsororuta ne ko suka aiwata sannan Allah madaukakin sarki yana yin abuwa da wasu abubuwa masu yawa ma da kuke aiwata ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa a wata ayar daban cikin suratul rum sura ta 30 aya ta 41 inda yake cewa ma'ana Allah madaukakin sarki yace barna ta bayyana a ban kasa da kuma cikin koguna sakamakon abin da mutane suke suka samarwa hannayensu na zunubai dan Allah madaukakin sarki ya ɗanɗana musu irin wani azaba ko wani ɓangare na abin da suka aikata ko za su gane nan ga wasu dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki a wata ayar kuma dai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana a can sura ta 9 surat tauba aya ta 126 inda Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ma'ana Allah madaukakin sarki yace shin ba sa gani ne yadda Allah madaukakin sarki yake ɗanɗana musu azaba sau ɗaya ko kuma sau biyu a kowace shekara sannan duk da haka ba sa tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma hakan baya gani ne musu tintintini da yawa daga cikin magabata idan suka ga canji a rayuwarsu sai su ɗauka sakamakon zunubansu ne nan da nan sai su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wani daga cikin magabata da ake kira Fudail bin Iyad Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama yace ina sabawa Allah madaukakin sarki sai na gane hakan ta canjawar halayyar matata ko kuma dabbar da nake hawa Ibn Asakir ya fitar da wannan magana a cikin littafin na tarihu Dimashik mahanga ta biyu daga bayanin da ya gabata za mu gane cewa coronavirus matsala ce ta ɗan adam baki ɗaya ko ƙirƙirarsa aka yi ko kuma Allah ne kurum ya sako ta a ban ƙasa duk ɗan adam da baƙi da bari da sa'udi wato ɗan sa'udiya da kuma da jan mutum duka za su iya kamuwa da wannan cutar akwai wani binciken shirme da ake ta yaɗawa cewa ba za ta kama baƙaƙen mutane ba ko kuma ba ta kama baƙaƙen mutane wannan ba daidai ba ne kwarai da gaske domin akwai baƙaƙe a Amurka da Italiya da sauran ƙasashe irin su waɗanda suka kamu da irin wannan cutar har wasu ma daga cikinsu suka mutu murun saboda haka kada mu ruɗu da zancen shirme wai ba ta kama baƙaƙe dan haka sai mu aikata abin da waɗancan ayoyi suka ja hankalin mu akai wato mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki komawa zuwa gare shi kuwa zai kasance ni ta hanyoyi da yawa amma daga cikin hanyoyin akwai tawakkali ma'ana mu dogara ga Allah madaukakin sarki kada mu dauka akwai wata dabara ko wani wayo da za su kubutar da mu daga wannan matsala da aka fada cikin sa ba tare da izinin Allah madaukakin sarki ba mu dogara ga Allah madaukakin sarki shike kawo cuta kuma shike dauke ta haka nan mutuwa da rayuwa duk a hannun Ubangiji madaukakin sarki suke akan haka ta mu yawan da karanta la haula wala quwwata illa billah hanya ta biyu kuma shine yawan yin istighfari da tuba wato mu kankan da kai ga Allah madaukakin sarki muna neman ya yafe mana zunubanmu manya da kanana kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a sura ta 6 aya ta 43 inda yake cewa ma'ana Allah madaukakin sarki yace ila ma a ce lokacin da mujifu suka zo musu sun kankan da kai sun koma zuwa gare ni amma sai dai kai zukatan su sun kekashi sai dan kuma ya kawata musu abinda suke aikatawa kada mu sake mu yi nisa mu bari yin istighfari domin Allah madaukakin sarki shi yake dauke musu annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ya gayawa mutanensa muhimmancin yin istighfari inda yake faɗa a cikin suratul Nuh sura ta 71 aya ta 10 zuwa ta 11 ma'ana Allah madaukakin sarki yace ku yi yin istighfari ga Ubangijin domin shi mai yawan yin gafara ne sakamakon haka sai ya sako muku da ruwan sama mai yawa sannan ya kara muku dukiya da ƴaƴa ya kuma ba ku gonakai ya ba ku kuma koramai masu ɗimbin yawa a cikin wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana wato sura ta 8 suratul anfal aya ta 33 inda yake cewa
wa kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun
ma'ana Allah madaukakin sarki yace ko da dai Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da ku ba mutukar akwai annabinsa a cikin ku kuma Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da ku ba mutukar kuna yin istighfari wato kuna komawa zuwa gare shi ta hanyar tuba a cikin hadisi wani daban kuma an rawaito cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya lazumci istighfari Allah zai kawo masa mafita daga dukkan kunci ya kawo masa budi daga dukkan bakin ciki zai kuma azurta shi ta inda bai sani ba wannan hadisin Abu Dawud ya rawaita shi a hadisi mai lamba ta 1518 hanya ta uku sadaka yin alheri ga mabukata da yalwata a marasa abun hannu wannan yana dauke masa hadisi ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi inda yake cewa ku riƙa kyautatawa ga talakawa domin yin hakan yana hana mummunar makoma ku riƙa yin sadaka a ɓoye domin tana bushe fushin Ubangiji madaukakin sarki wannan hadisin Ibn Abi Dunya ya fitar da shi a littafinsa mai suna Istina'ul Ma'ruf hanya bin shawarwarin bin shawarwarin likitoci sau da kafa, bin abin da likitoci suka faɗa, wajibi ne a irin wannan hali, domin su ne suka kun masana a kan kiwon lafiya. Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa a cikin wato sura ta 16 aya ta 43 inda yake cewa mana Allah madaukakin sarki yace ku rika tambayar ma'abota sani ko ma'abota ilimi idan ku ba ku sani ba. Wannan ya hada da wanke hannaye da sabulu da rufe baki da hanci da hankisi na musamman wanda ake kiransa face mask, da nisantar wanda aka tabbatar ko ake zargin ya kamu da cutar, da matsawa nesa, da rashin cakuduwa da mutane da ba a da tabbas akan kamuwarsu ko rashinta, hada da gillace wanda ya kamu da wannan cutar ko ake zargin ya kamu da ita, da sauransu. A takaice, duk wasu matakan rigakafi wanda ake cewa ya fi magani da likitoci suka faɗa, sai mu kula da su ƙwarai da gaske. Irin wannan killacewar ita ce Annabi ya koyar a lokacin annoba. Sayyidina Umar ya tafi zai shiga Sham wani lokaci, sai aka faɗa masa irin wannan matsalar ta cewa akwai annoba a garin Sham. Sai ya bincika a cikin wato sauran waɗanda suke tare da su cewa wane ne ya san wani bayani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi akan irin wannan hali. Sai Abdulrahman bin Auf ya zo yake da shi. Shi kam wata rana ya ji Annabi alaihi salatu wasalam ya yi magana akan annoba, inda yake cewa idan annoba ta faru ba kwa cikin ƙasa, to kada ku shiga wannan ƙasa. Idan kuma kuna cikin ƙasar ta faru, to kada ku fito, don kada ku je wato ku yaɗa ta a wani guri, ko kuma kada ku fito don guje mata. Wannan hadisin muwatta Imam Malik ya fitar da shi a ciki, da Imam Bukhari a cikin sahihinsa, da Imam Muslim. Wannan ya nuna rashin takuduwa da masu cutar gudun yaduwarta. A wani lokaci ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda yake da dabbobi marasa lafiya ya kora su wajen wasu dabbobin masu lafiya. Wannan hadisin kuma Bukhari da Muslim sun fitar da shi. Wannan ya nuna yadda musulunci ya kula da lafiya, musamman ta ɓangaren rigakafi. Hanya ta biyar, ƙudurta cewa cutar tana da magani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, bayan Allah ku yi magani, domin babu wata cuta da Allah ya saukar face tana da magani sai cuta ɗaya tak, ita ce tsufa. Wannan hadisin Abu Dawud ya rawaice shi. A hakika cutar corona tana da magani, ko da mutane ba su kai ga gano shi da wuri ba a yanzu. Wannan ba lahani ba ne. Mu a hakika mun tabbatar da cewa ita wannan cuta tana da magani, kamar yadda wato Annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa. Mu tsaya iya abin da ƙwararrun likitoci suka bayyana, kada mu yaudaru da surutun wasu kamar su ‘yar mai ganye da za su zo ce da mu sun gano maganin corona. Yawanci irin waɗannan suna amfani da ruɗewar da mutane suke ciki ne, su karɓe musu ɗan kuɗaɗensu da sunan magani. Daga cikin irin wannan akwai wasu da suka yaɗa ƙarya cewa wai sun yi mafarki da Annabi alaihi salatu wasalam ya ba su maganin corona. Shi ne mutane suke buɗe suratul baqara wai za su ga gashi, sai a ɗauki gashin a jiƙa a sha ruwan, wai maganin corona ne. A hakika ba mai yarda da wannan irin wannan kasassabar sai wanda ya wadatu da jahilci. Ta ina Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a sha ruwan gashi, ba ma a rubuta surar baqara ɗin a sha ba, ko kuma a karanta ayatul kursi da take cikin surar. Wannan mafarkin ƙarya ne, ba san wanda ya kirkiro shi ba kwata-kwata, kuma zai jefa mutane cikin su kamu da wasu cututtukan na daban. domin gashin ba san ko na waye ba amma dan jahilci za a jika a sha koda gashin nan adam ne a magana mafi karfi a cikin wasu mazhabobi kutan mazhabobin kuma har da malikiya ba najasa bane gashi amma bai halatta ba gaira ba dalili a wanke a sha ba a baya can an taba yin wannan kariyar jahilan mutane musamman a kasashen larabawa kamar su Algeria da Tunis da Morocco suka kama suka zauna a kai daram ita wannan fatawar a yau kuma jahilan larabawa da bakaken duka sun koma kan wannan ƙarya da aka taba yi a baya sai da ruwa da cewa an yi rigakafi Allah ya tsare imanin mu da hankalin mu amin da alama wani boka ko matsafi ne suka bada wannan shirman jahilan gari kuma suka dirbafi abun suna ta budewa suna cewa sun gani ko dan gudun kada a ce ba su da rabo wataƙila za su zurce sun gani Allah ya sauke kiyaye wani kuma ya garzeyo yana ta yada nata shirbatin cewa wai cutar corona dabba ce mai kunnuwa kamar zomo wai har da cewa tsalle take a duk inda ta fada sai ta yada wannan cutar wannan yayi daidai da wani shirman wanda wasu suka fara yadawa a kafofin zumunta a inda aka nuna wata doguwar dabba kamar kada ta wani bangaren kuma tana kama da dragon ta wajen kanta wai ga ta tana hawa sama wai aka ci mutanen tana ne wato suke koranta ita wannan take cutar corona kuma sun dage suna koranta take guduwa daga kasar su wannan duka jahilci ne yake tawa a yadda da su amma mai hankali da ilimi ba zai yarda da shi ne irin wannan ba mahanga ta shida addu'a akwai bukatar mu tsananta yin addu'a kan Allah ya dauki wa bayinsa wannan cuta ya rangwanta musu ya yaye mana wannan damuwa da tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa lalle mutum ya roki ubangijinsa duk bukatunsa har ya roke shi akan hancin takalminsa idan ya tsinci wannan hadisin Imam Tirmidhi ya fitar da shi dan haka ba laifi idan mutane a ɗaiɗaiku ko a cikin jama'a idan sun yi alkunut ta musamman kan wannan masifa ta coronavirus. Coronavirus ba ta san tsarewa a bakin boda ba ko kuma wato ba ta san tsofaffi ba sannan kuma ba ta san yara ba dan haka sai abu abin da Annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana na addu'o'in safe da na rana da na dare da na kwanciya barci da na shiga da fita gida da kuma na shiga kasuwa da sauransu sai mu dage wajen karanta waɗannan addu'o'in don fari da neman albarka da rigakafi daga cikin addu'o'in da Annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana akwai waɗannan ta ɗaya بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدموي ونن سوءك دساتي sau uku da yamma addu'a ta biyu annabi ya koyar da mu fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a kowane lokaci sannan addu'a ta uku اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الأسقام أكون لوكسي إتما idan kuma an ga wanda Allah madaukakin sarki ya jaraba da wannan cutar ko wata cuta daban sai a karanta addu'ar da Annabi ya koyar da mu alhamdulillahi alladhi afani min mubtala kabi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila alhamdulillahi alladhi afani min mubtala kabi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila da karshe ina jan hankali akan cewa wannan ita ce fitowa ta biyu na rubutun babban malamin mu Profesa Ahmad Murtala Biyuti hafizahullahu ta'ala wanda ni mai karantawa dalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudayfa da kuma mai kula da na'ura engineer MAC subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk ma hada fitowa ta uku.